نافي ما رواه الأفرد، وإن فت فالأرجو المعفوز والغير شاذ عندهم ملفوظ، كما من مات ولا وارث لا إلا الذي أعتقه قد وصلا، ابن أُيَّ نجم وعمار وصلا، والمرسل المحفوظ جم القرلا، وإن هالك الرئيق الأنصلا فزان منكر ومعروف جلا، كذلك من أقام والمعروف من الثقات أنه موقوف. زيارة الثقات idan wanda yake amintacce ya ruwaito hadisi da wata siga wata ran kuma sai ya ruwaito shi da siga da ƙari akan waccan siga ta farko to kuma ana karba daga gare su amintacce dan ya ruwaito hadisi wata ran da wata siga wata ran ya ruwaito da siga ya zama da ƙari akan siga ta farko to wannan bai kore a karbi wannan ƙarin nasa ba shi ne jadu wanda ke amintacce ana karba daga gare su haka nan ma idan ya zama wani amintaccen ya ruwaito hadisi da wata siga wani amintaccen kuma sai ya ruwaito shi da wannan sigar amma da ƙari ina misali kamar a wata ran da ya ruwaito hadisin ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je waje kaza kaga wannan ruwaya bai ambaci da wata sifa manzon Allah ya je wajen ba a watan ruwan kuma sai ya ruwaito hadisi da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan wajen akan godiya kaga wannan da ƙari kenan akan wajen to za a karbi dai wannan ƙarin ba a ce wannan ƙarin ba za a karba ba haka nan da za a ce wani cikin amintattu ya ruwaito hadisi da sai ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen amma bai faɗa akan me ya je ba sai wani ya ruwaito hadisi wanda shi ma dai amintacce ne da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen akan alfadara to shi ma dai wannan wanda ya ruwaito cewa an je akan alfadara za a karbi ruwayar sa saboda ne illa binadi ma rawahu al-afrad matka dai bata kore ruwayar wanda ya fi shi ba amma idan ya zama wanda yake ya fi ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen ne akan taguwa sai wanda bai kai shi a matsayi ba na hadisi ya ruwaito cewa manzo Allah ya je wajen akan godiya to ba za ka karbi wannan magana ta cewa ya je akan godiya ba shi ne yake fa inna fa in ga zabo ta kore abinda wanda yake ya ruwaito fal arjahu al mahfuz sai a ce ruwaya wanda ya furin jaye ita ce ruwaya a bai kiyayewa wal ghayru wanda aka fi karfin sa ko shazzu sai ya zama hadisi ne wanda yake shazzi ashe hadisi shazzi shine wanda yake amintacce ya ruwaito hadisi ya zama amma kuma ya saba da ruwayar wa'anda suka fi shi karfi to sai a ce shi ta sa ruwayar ta zama shazza innahu malfuz wanda a wajen malamai abin jefarwa ne ma'ana ba a aiki da shi idan ga arjahu ga shazzu to sai a yi aiki da mahfuz wato wanda shine arjahu a kyale wanda yake magduhin shine shazzi ina misali kamar ne man mata kamar hadisin da ya zo cewa wani ya wafati wato hadisin da Abu Dawud ya ruwaito shi wasu sama an kuma cin wadanda duk ruwaito shi in ban da Abu Dawud Tirmidhi ya ruwaito hadisin Nasa'i ya ruwaito hadisin Ibn Majah ma ya ruwaito hadisin a cikin masu sunanul arba'a din nan Abu Dawud ne kadai bai ruwaito shi ba wala warisa la cewa wani ya mutu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali bai da wani magaji illa allazi ataqahu sai ko mutumin da ya yanta mutumin da za shi ne ya yanta shi wato anan an mutu kenan an bar maulal asfal an bar maulal asfal ba maulal a'la ba wanda aka yanta aka mutu aka bari ba wai wanda ya yanta bane aka mutu aka bari kana sala ibnu uyayna wannan hadisin Ibn Uyayna ya kawo shi a matsayin muttasil ya ruwaito shi daga Ibn Dinar daga Ausaja wato ya ruwaito shi daga Ibn Dinar daga Abdullahi bin Abbas daga Ausaja daga Abdullahi bin Abbas wa Hammad Rusala amma Hammad a tasa ruwayar ya ruwaito shi ne daga Ausaja cewa akwai wani ya mutu bai faɗa Abdullahi bin Abbas ba ya zama kenan mursali ne a ruwayar Hammad wanda da Abu Iyan am da tsarin Iyan da da Amadu dukkanin su dai amintattu ne amma dai tsarin Iyan da ya fi karfi fiye da Amadu shi yasa wal musalu al mahfuz wanda yake musalin wato ruwaya Ibn Iyan da yake a bakiyai wa zaman kurala kuma mafi yawan malamai mafi fita mafi fita malamai mafi yawan malamai mafi fita sun ce wayan nan ta kallo yana aika tafi karfi shi yasa hadisin ana daukar sa a matsayin muttasili ba mursali ba wani mahalifin rahiful amsala idan kuma ya zama a wanda yake rarrauna ne ya saba da wanda ya fi shi dama dama wannan ya fi dama dama ta yi ma a ce amintacce ne sai zama wanda yake rarrauna ya rawaito hadisin ya zama ruwayar wanda yake rarrauna ta saba da wanda yake mai dama daman fazani ko irin wannan munkaru sai a ce ruwayar wanda yake rarrauna ruwaya ce munkara ko ma'arufu ruwayar wanda ya fi dama dama ko ko wanda yake amintacce ma sai a ce ruwaya ce ma'arufu ma'aruf wannan hadisin sai a ce hadisin ma'arufu dala wanda yake ya bayyana ina misali karam iman aqama kamar hadisin man aqama salata wa ata zakata wa sama wa ramadana wa qalan raifa da halal jannata to wannan hadisin ya zo a matsayin ba matu'i ba cewa iyaka sallan ne amma wata ruwaya sai aka ruwaito shi cewa ai annabi ne man sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa an kawo shi a matsayin marfu'i wanda hadisi marfu'i shine wanda yake ya kai haka manzo sallallahu alaihi wasallam wal ma'ruf min asqati abinda aka sani daga amintattu annahu mawqu'u to hadisi nan iyakar sa sahabi bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yanzu aka kawo hadisi a matsayin marfu'i sai a ce an samu hadisi ne munkari a matsayinsa na ma'arufi ma'arufi shi ne cewa mawqufi ne misalin munkari kenan da ma'arufi yawa shi dai ma'arufi yana daga nau'in hadisi da ya gabata gare mu a baya cewa ana aiki da su ko sai tafin mutu ga cikawa أول حديث في أصول يندم للآهل لكن بأصل يجب أول حديث أفجرد حديث بأصول لأصلي في يد الآية يندم أكد الأنسو ينزل سالي أشي تمر أدا واندا للي تتفير ربطاوة أكي لهم أنسن saboda rubuta da ake da hannu kowane ne sai an zauna an rubuta shi to ta yi zama a iya samun bata a wani wajen ko ketara ko kari ko abin da ya kama da haka to sa masalan kana da sunanu abi dawo kana so ka dau wani hadisi ka kafa hujja da shi ko kai wani bincike a kai to a sannan an so idan ka dauko taka nusa ka samu aƙalla nusohi uku wanda za ka duba ka tabbatar wannan hadisi da kake so kai magana a kansa ko ka kafa hujja da shi yanda aka kawo a nusa taka ya dace a duk nusohin nan guda uku yauwa domin tayo ka ɗauko hadisin kai a naka mai rubutawar ya yi kuskure wajen rubutu kaga kenan sai ya zamo an yi ɓanna wanda gaskiyar lamari a yau duk ma da aka koma bugawa aikin ya rabu tunda ana iya samun malami ɗaya ko malami biyu ko malamai uku su duba nusa su duba kofi kafin a ce an buga kaga wannan dubawa ta su ɗaya za ta iya tabbatarwa to amma gaskiyar lamari shi ne a yanzu wani abu da ake fama da shi sai a ba da aikin ga wanda cancanta ko masu son su karambani a fuskar ilimi ba tare da sun san cewa haka ba daidai ba ne su ne domin su bai kai matsayin su gano irin wannan karambanin kuskure ne ba wani lokacin da sunan a rage ba ko a yi ƙari ko yadda za a ƙara fito da abu fili ga ɗalibi to wanda wannan ba daidai ba ne in so kake fito da abu fili ga ɗalibi to kai shari amma ba ka ce za ka yi ƙara ko ka rage wani abu a cikin ainihin yadda shi ne littafi ne ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne sai kai ne kake fahimta haka sai abin da kake fahimta ko kake hangen cewa wannan ƙara shi wai ƙara sauƙaƙawa ne ga ɗalibi ya zama ma a ƙarshe ƙara rikitar da ɗalibin ne shi yasa a ƙare masu littattafai da littattafan su yadda suke in ana so a wani bayani na ƙara fito da abu ga ɗalibai to ai shari sai ai shari ko kai ma kai naka littafi mai zai hana an kana ganin shi wanda ya zai abin ya udinda da lamari ga ɗalibai to kai ma kai naka sai ka fito da abin fili kenan ga ɗalibai to ba shi yasa aka ce idan za ka yi ka ɗauko hadisi ka kafa hujja da shi to an so ka samu aƙalla kamar nusohi uku wanda za ka gwada yanda ya zo a naka da yanda ya zo a sauran nusohin nan ka tabbatar ya yi daidai wanda wannan dan a kore abuwa kuskure a taka nusa lakin da bi asali yajib sai dai a bijirar da shi da asali ɗaya wannan wajibi ne ma wato lakin nahu a nan an shafe sunan lakin na wanda ana irin wannan sunewa ana aka shafe saunan lakin na ko inda inna ce da sauransu kamar inna wa lakiba to a fijirar da shi da asali daya wannan wajibi ne ma akalla kafin ka kafa hujjar ka dauko wani asalin wanda zaka gwada da naka asalin ka tabbatar yanda yazo a wannan asalin haka yake a naka kai ya zama an samu kuskure ka dauko hadisi duka kuskure ka ce haka zaka rinka kafa hujjar shi sai ya zama ba daidai ba to alhamdulillah sai mu tashi wato hadisin da ba a kafa hujjar da shi ko al-mardud hadisin da yake mardud an gama bayani akan nau'o'i goma na hadisi wanda ake kafa hujja da shi an faɗa a baya cewa nau'o'in hadisin da ake kafa hujja da su goma ne to yanzu an gama bayani akan hadisin nau'o'i guda goma da ake kafa hujja da su za a shiga bayani kuma akan hadisi wanda yake marduni wato wanda ba a kafa hujja da shi Allah ya ba mu gani
amin
Allah ya saka mu
sirri
kai da shi gaba ɗaya cewa misali kamar wani malami ya rubuta kuma wani fanni ne wani sai ke ganin kamar akwai gyara
eh
ba musu da mace ne sai in gyara sai dai a shari
yawwa sai dai a shari ka'ida ce ta ilimin saboda ta yiwu kai da za ka yi gyara ilimin ka bai kai wanda ya ajiye abin haka ba ta yiwu kai ilimin ka yana baya nesa ba kusa ba ka ce ko ba za ka yi masa gyara ka ga ka rikita da wanda za su zo ma alhali shi ya kokarin ya dora su a kan daidai amma kai garin gyaran ka rikita da su shi yasa in gyaran za ka yi sai ka yi shari sai ka yi shari ka kawo gyaran amma ga ainihin matsalolin wanda ya zo daga bayan ka zai iya karanta matsalolin ya ga gyaran da kai in gyaran naka daidai ne za a ga ana ta tabbatar da shi cewa eh gaskiya ne yadda ka faɗa amma in gyaran ba daidai ba ne za a ce ai da mun karamba ne kai ko in karamba ne kai wajen shawo gyara sai umdatul akal a ina ake an kai babin mawaƙi